of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatar an wayi gari lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim ta Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Yau Juma'a 11 ga watan Fabrairun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Hanifa, Amurka ta yi Allah wadai da wani yunkurin kai hari Saudiya da ƴan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran suka yi. Kasar China mai cewa kar kasashe su yi amfani da gasar Olympic na lokacin hunturu wajen yada manufofin siyasa, ta shiga yada nata manufofin na siyasa. Sannan kasar Russia ta fara wani gagarumin atisayen soji na tsawon kwanaki 10 a kasar Belarus jiya Alhamis.
Kanin labaran duniyar kenan. A fannin rahotanni kuma za a ji cewa an ceto wasu matasa su fiye da 60 da aka yi yunkurin fita da su zuwa kasar Libya.
Ni ban san abin tafiyan haka yake ba, kwana nawa ne mutum bai wanka kyau ba, kuma ga yunwa ga sanya hanya.
Za a kuma ji rahoto kan matsalar cinkoso a gidajen gidan gyaran hali a Najeriya.
Rashin yin shari'a ta da cikin sauri babban abin da ke kawo ta shine masu gabatar da kara.
Kamar kowace ranar Juma'a muna tafe da shirin manuniya, amma duka bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka Almasi Garba. Mai bayar da shawara ga kasar Amurka kan harkokin tsaro Jack Sullivan ya yi Allah wadai da wani yunkuri da ƴan tawayen Houthi masu samun goyon bayan kasar Iran suka yi na kai hari da jirgin yaki mara matuki kan filin jirgin saman kasa da kasa na Afa da ke Saudiya. Sannan ya ce kasashen kawance za su sa kafar wando guda da ƴan tawayen. Mutane 12 sun samu raunuka a filin jirgin saman daga baraguzai bayan da na'urorin tsaron sararin sama suka cafko jirgin jiya Alhamis, a cewar rundunar gamayya da kasar Saudiya ke jagoranta a yakin da ta shiga yi da ƴan tawayen tun daga farkon shekara ta 2015 bayan da ƴan tawayen suka hamɓare gwamnatin da duniya ta amince da ita. ƴan sa'o'i daga bisani ƴan tawayen sun dau alhakin kai harin. Duk da nanatawa da kasar China mai masaukin baki ta yi cewa kar kasashe su shigar da harkokin siyasa a wasan Olympic na lokacin hunturu na shekara ta 2022, China na amfani da wannan wasan wajen yada manufofinta na siyasa, a cewar masu lura da al'amura. Alal misali, sun yi nuni da zabar wani soja da ya samu raunuka a wata musayar wuta da sojojin India a matsayin mai rike da fitilar gasar, da kuma bayyanar wani dan karamar kabilar nan ta Wiga mai fama a lokacin bikin kunna fitilar gabanin bude gasar. Kwararrun sun yi nuni da yadda siyasar yankunan duniya ta sauya tun bayan da China ta dau nauyin gasar Olympic a karon farko a lokacin bazarar shekara ta 2008. Kasar Russia ta fara wani gagarumin atisayen soji na tsawon kwanaki 10 a kasar Belarus jiya Alhamis. Sannan ta girke wasu jiragen ruwa na yaki guda 6 a tashar jirgin ruwan tekun Bahar Aswad, wanda ya janyo kakkausar suka daga jami'an kasar Ukraine, waɗanda suka fassara wannan mataki da Russia ta ɗauka a matsayin yadda zaman tsatsarke karuwa a yankin. Atisayen da Russia ke yi a Belarus ya kunshi dubban sojoji da manyan kayan yaki irin su makami mai linzami samfurin S-400 da makamin tsaron sararin sama samfurin Panzer da jiragen yaki samfurin Jet Su-35. Kuma ana wasu daga cikin atisayen ne a wurin da bai wuce kilomita 210 daga Kyiv, babban birnin kasar Ukraine ba. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce jiragen ruwan sun isa tashar jirgin ruwan Sevastopol da ke Crimea, wanda Russia ta kwace daga Ukraine a shekara ta 2014, sai da suka yi tafiyar kilomita 13,000 daga tekun yankin Baltic don fara wannan abinda jami'an Russia suka kira atisayen sojojin ruwa. An tsara waɗannan jiragen ruwan masu ɗaukar jiragen sama ne ta yadda za kuma su iya daukar sojoji, motoci da sauran kayan yaki da za a sauke su a gaba.
To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu shiga taskar rahotannin namu, inda za a ji yadda hukumar yaƙi da safara da fata wucin bil'adama ta Najeriya, wato NAPTIP, ta ceto wasu matasa daga hannun masu safarar mutane yayin da ake ƙoƙarin tsallakawa da su ƙasar Libya. Matasan dai sun bayyana nadama tare da yin gargaɗi ga 'yan uwansu matasa game da haɗarin da ke cikin tafiyar. Daga Kano ga Muhammad Ibrahim Kwari da ƙarshen rahoton.
Tun da fari dai hukumomin tsaro na Jamhuriyar Nijar ne suka yi nasarar ceto matasan su 61 a yankin mai aduwa na kan iyakar Najeriya da Jamhuriyar ta Nijar, yayin da masu kitsa fataucin matasan ke ƙoƙarin tsallakawa da su akan hanyar su ta zuwa Libya. Matasan waɗanda suka haɗa maza da mata yanzu haka suna nadama tare da yin zana sani game da halin da suka tsinci kai.
Wani church member mu ne tun shekaran da ya wuce ya ce min wai akwai aiki a Libya, na ce mishi ba wancan lokacin ba ne ina son je. Sai shi din ya tafi, sai zo ya samu Facebook number sunana, mun fara chatting da shi. Sai ya ce min wai yanzu akwai aiki a Libya, shi ne na zo ni nan Kano. Ya hada ni da wani wanda za su tare ni a gurin. Ni ban san abin tafiyan haka yake ba, kwana nawa ne mutum bai wanka min kyau ba, kuma ga yunwa ga sanyi a hanya.
Wani abokina ne muke tafiya da shi tare, ya samu ya tsallaka je kasar Libya. Shi ya kira ni, shi ya ce min to na samu damar zuwa Libya zan je, na ce min eh zan je. Ga wani lamban da je turo min, na kira lamban za a zo a ɗauke ni mu je. Ni hanyar da aka bi da mu dai ban ɗauka kamar wannan hanyar za a bi da mu ba, ta kasa ne aka bi da mu. Daga nan aka tsallaka da mu kasar Nijar, to inda dai aka kai mu dai gaskiya ban san inda muke. An kai mu wani gida, muka yi kwana uku cikin wannan gida. To tun lokacin da na fara da na sani, saboda gaskiya hanyar da aka bi da ni ban san wannan hanya za a bi da ni ba, shi yasa nake da na sani.
Dawo da matasan su 61 na daga cikin sakamako mai alfanu da kawancen aiki tsakanin hukumar NAPTIP mai yaki da fataucin bil'adama ta Najeriya da hukumomin tsaro na ƙetare musamman ƙasashe makwabta irin su Jamhuriyar Nijar. In ji Mr. Yohana Haruna, jagora jami'an NAPTIP da ke sintiri na musamman a shiyar Kano.
Harkar na human trafficking abu ne wanda ya shafi kasashe da yawa na duniya, saboda haka sai hukumar NAPTIP ta dauki mataki na musamman wanda aka zanna da kusan kasashen duniya akan sai mun hada kai samu ci nasara wannan yaki da fataushi da dan adam. Nijar tana daya daga ciki, ya ko sun ketare sun shigo Nijar, to Nijar sai su dawo mana da su, kuma sai mu tafi mu karbe su mu dawo da su cikin Najeriya. Ko wannan din ma haka. So a takaice dai zan ce police na Niger su suka kama su, suka hand over ma immigration na Nigeria wanda suke kan border a mai aduwa. Mu kuma sai aka sanar da mu, muka tafi can muka dauko su muka kawo su nan Kano.
Yanzu haka dai waɗannan matasa sun yi jan hankali ga 'yan uwansu masu kwaɗayin zuwa ƙasashen waje domin neman kuɗi.
Jan hankali na shi ne matan da ba su san hawa da sauka ba su mai da hankali, don saboda abin da ya riga ya faru da mu ba mu so ya kara faruwa da mu daga gaba.
Abin da dai nake da shi zance shi ne wanda dai aka zo aka ce za a kai shi kasan waje, ya tabbata yana da passport, ya san ainihin hanyar da za a bi da shi.
Shin dai hukuma ta NAPTIP ke tsare-tsaren sada waɗannan matasa da iyalansu? Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To ana nan dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Bankunan kasar China sun samar da basuka na aiwatar da wasu ayyukan ci gaba a yankunan kudu da Sahara na Afirka, fiye ma da dokacin basukan da wasu kasashe masu karfin tattalin arziki suka samar ma yankin daga shekara ta 2007 zuwa 2020 bisa ga wani sabon bincike. wata cibiyar binciken ayyukan ci gaba a duniya mai mazauni a biranen Washington DC da London mai suna Center for Global Development jiya Alhamis ta kuma ce bankunan na China sun samar da wuri na gugar wuri har dala biliyan 23 don gudanar da ayyukan gwamnati da na bangarori masu zaman kansu a yankin. Wannan adadin ya rubanya dokacin adadin basukan da bankunan Amurka, Japan, Jamus, Netherlands, Faransa da Afirka ta Kudu suka bayar ma yankin. Wannan ya magaza kudin da yankin ke bukata don gina hanyoyi, madatsun ruwa da gadoji a cewar Nancy Lee wadda ta jagoranci binciken. Jami'an tsaro a Sudan sun jefa hayaki mai sa hawaye don korar masu zanga-zanga da ke kokarin yin tattaki zuwa fadar shugaban kasa jiya Alhamis a yayin da ake zanga-zanga a fadin kasar ta nuna rashin amincewa da juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Oktoban bara da kuma yawan kame masu nasaba da siyasa. Wannan juyin mulkin ya kawo ƙarshen wani haɗin gwiwa tsakanin sojoji da jam'iyyun siyasa wanda hakan ya janyo tofin alatsi ne a duniya da kuma jefa Sudan cikin rudamin siyasa da tattalin arziki. Jerin zanga-zangar da kwamitocin nuna turjiya na unguwanni suka shirya ya janyo dubban mutane kuma mutane akalla 79 aka kashe baya ga sama da 2000 da suka samu raunuka yayin murkushe zanga-zangar. Yayin da Rasha ke ci gaba da girke sojoji akan iyakarta da Ukraine, jami'an gwamnatin China kuma ke neman kuntata ma kasar Lithuania saboda bude kofa da Taiwan. Shugabannin kwamitocin majalisar dokokin Lithuania kan tsaro da na harkokin waje sun yi kira ga aminansu na Amurka da su kai musu dauki. Sakonsu a bayyane yake, wato kasar Lithuania na kokarin taka burki ma biyu daga cikin kasashe mafiya karfi da ke kalubalantar Amurka, kuma sai da taimakon Amurka za ta iya nasarar kare kanta daga takallar da Rasha da China ke yi. Sakon dai da suka tura ma 'yan majalisar dokokin Amurka shine Lithuania na iya ci gaba da zama kasa mai karfi kuma shamaki ga Rasha, to amma za ta so a agaza mata ta wajen tauna tsakuwa ga Rasha da kuma tabbatar da ganin cewa yunkurin China na yin zagon kasa matattalin arzikinta ya ci tura.
Gaida Ibrahim ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Batun cinkoso a gidajen gyaran hali a Najeriya inda batun ya jima yana daukar hankalin jama'a kuma duk da kokarin da mahukunta ke yi don magance matsalar har yanzu ana samun cinkoson. Abinda wasu ke ganin muddin ba a daina samun tsaiko a harkar shari'a ba to matsalar za ta ci gaba da wanzuwa. Ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton.
Cinkoson jama'a a gidajen gyaran hali a Najeriya abu ne da ya zama wa gwamnatin kasar kashin bakin tulu tumma ba lokacin cutar corona ba, lokacin da ake bukatar rage cinkoson jama'a wuri daya. Ko bayan kwamitin da gwamnatin kasar ta kafa na rage cinkoson gidajen gyara hali, akwai wadanda dokar kasa ta baiwa dama ta yin afuwa ga wasu da ke zaman kaso kuma suna aikin su, amma dai har yanzu ana samun cinkoson a gidajen gyara hali. Wasu jama'a na ganin rashin yanke hukunci cikin hanzari na daga cikin abubuwan da ke kawo cinkoson.
Sunana Bashir Ibrahim Tambuwal, ni ne babban magatakardan babban kotun jihar Sokoto. Rashin yin shari'a ta cikin sauri babban abin da ke kawo ta shine masu gabatar da kara, saboda zazu su kawo mutum wanda suke tuhuma ya aikata kaza, to amma wurin kawo shaidan nan ayi shari'a nan a gama, to kuma wannan irin abubuwa kaga ba yadda za a yi, ita kotu ba za ta ce ta fase. Anyway, akwai dan lokuta da kotu ke bada in ta ga alamun ba ba ku da shirin yi ta sallami shari'a, amma dai rayuwar wannan shi kotuna ke fuskanta a matsayin barazana wurin gabatar da shari'a.
Jami'an tsaro na daga cikin masu gabatar da kararraki a gaban kotuna. kuma wasu lokuta kotuna sai su yi ta daga ƙara saboda wasu abubuwa da suka hada da ci gaba da gudanar da bincike yayin da masu jiran shari'a ke ci gaba da zaman jiran shari'a a gidajen gyaran hali.
Wasu mutane da ke zaune a gidan yari ba tare da an yi musu shari'a ba amma sun kwashi shekaru wasu hudu. Wasu shida, wasu har takwas zaune a gidan yari ba tare da sun fuskanci shari'a ba. Kaga wannan tsari bai yi ba. Bayan ba a musu shari'a ba gashi sun tunkushe gidan yarin sun matsu da waɗanda ya kamata su zauna gidan yarin bisa hukuncin da kotu ta riga ta zarta musu.
Sai dai kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya a Sokoto ASP Sanusi Abubakar ya ce ba koyaushe ne ake samun tsaiko ba wajen gudanar da bincike waɗanda ake tuma lokacin da ake musu shari'a a gaban kotuna.
Ya danganta ga yanayin shi case ɗin. 'Yan sandanmu suna ƙoƙari ƙwarai da gaske ko muna samun conviction sosai a cases ɗinmu. Sai dai wasu 'yan ƙalilan wanda ana kan bincike ko kuma akwai wasu abubuwa waɗanda ake so suka shige duhu ake so a bayyanar. Wa'innan ba za a rasa ba.
Bisa ga yunkurin rage cunkoso a gidajen gyara hali, ko kwanan nan sai da babban jojin jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya mai shari'a Muhammad Sa'idu Sifawa ya yi bitar wasu ƙararraki da ke gaban kotuna.
Inda muka sallami mutum 11 daga ciki 33 aka ba da su beli na wucin gadi, sai kuma wasu 17 da ɗan saɓanin ra'ayi ya tashi tsakanin 'yan sanda da ma'aikatar shari'a. Shi mai girma cikin joji ya umarce su tsakaninsu ya ba su wata uku su sasanta kansu shi zai koma ya sake bita wannan shari'a ya wanda ya kamata yi.
Wani abu da ke ƙara kawo cunkoso shine yadda ba a zartar da hukunci ga waɗanda kotuna suka yankewa hukuncin kisa. Abinda wasu ke ganin da ana zartar da hukuncin da watakila zai kawo ragowar aikata laifukan da ake yi ma hukunci irin na kisa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma ga wannan somin tabin.
Ba irin inda da PDP ta tashi bane. Taruwan jam'u ne da yawa suka zo suka hadu. So zai yi wuya in ana tafiya a tafi tare. Dama kullum fati ana magana sunan shugabanmu Muhammadu Buhari ne. To yanzu kowa yana ganin Muhammadu Buhari ne zai tafi. In President Muhammadu Buhari ya tafi, yaya za a yi kowa yana kokari.
To idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji cikakken rahoton. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Na juma maki mako da ya wuce ICPC suka bada sanarwa ana binciken ayyuka wanda ke an karbi kudin su kuma an yi approval kuma kudin ya fita kuma an bada kwangilan kuma an bar aikin.
Daya daga cikin tsaffin sojojin Najeriya kuma mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo kenan ke ga duniya cewa rashin bibiyar ayyukan da gwamnati ke bayarwa ne ke kawo ha'inci. Shi ko wani dattijan tsohon dan jarida kuma dan siyasa cewa yake tunda da demokradiya ake ta maganar adadi to ya kamata a jingine duk wata maganar arewaci ko kuma kudanci.
Eh mun yadda ɗan kudanci su fito su nema idan jama'an Najeriya sun zabi ɗaya daga cikin su ai babu laifi amma ba wai a ce ala dole lokacin su ne yanzu su yi ba babu wannan tsari.
Sai dai shi wani tsohon commissioner da ke limancin wata kungiya da ke kokarin dunkule Najeriya guri guda cewa yake an bar talakan Najeriya cikin kunci.
In ana buƙatar talaka ya dan hakura ya danne damuwarsa dan a samu ci gaba to shugabanni ma su hakura su danne damuwarsu.
Da alamu dai ganin gangar-gangarar shiga zaben shekarar 2023 ya sa duk wasu masu sha'awar ganin sun taka takara sun fara jingine dukkanin kauyeci saboda tsohon gwamna so biyu kuma da masarjan tarayyar Najeriya har karo uku a jere ya ce ya kamata ya gaya wa duniya babban ciwon Najeriya shine talauci da jahilci.
Sai gwamnati ta tashi sai ta haito da tsari wanda za ta fitar da al'umma cikin talauci sai ka zo ka ba wani kanwani ya maka titi tun daga Abuja har Kano daga Kano har Sokoto har Maiduguri amma ba zai yi ba sai an yaki da talauci da
waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za mu tattaro muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke nuna wa mutane su kiyaye tumasanci. Shiri na 52 cikin jerin shirin manuniyan da ke kokarin ganin tsakanin masu mulki da wanda ake mulka an kulla zumunci. Zumuncin kuma amma na ziyarar zagaye ayyukan da ake zazzagawa al'umma ne wani mai sharhi yace shi kadai ne adalci. Har ma dai shi manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya na ganin rashin zagayen gani da idan ayyukan da ake ne ke kawo wasu masu kwangila na bugewa da ha'inci.
Zaka ji an ce an bada approval na gine-gine hanya ko gidaje ko gina wadansu abubuwa ga sunan dai kuɗi zaka ji dimbi an saki an bada kwangila abun fadi anan shine shin shugaban kasa President Muhammadu Buhari yana da wata hanya da yake samun sani ko ana yin wa'annan ayyuka koko a'a ko kuma ina aka kai na juma maki mako da ya wuce ICPC suka bada sanarwa ana binciken ayyuka sun fi nawa wanda yake an karbi kudin su kuma an yi approval kuma kudin ya fita kuma an bada kwangilan kuma an bar aikin ga babban hanya nan Abuja zuwa Kano sai kaga an yi aiki sai ga an tsaya wani lokacin an yi tambaya a ce ai saboda damina ne ba ya aiki hanya sai damina a bari sai rani ya zo in rani ya zo babu wani canji
amma an ce ai zuwa bada za a gama ta
to lokacin da shugaban kasa zai tafi muna da tabbacin sauran wanda za su zo kila za su akwai wanda za su zo su ce bashi yayi yawa kasan nan da ake cin bashi indin bashi da ake bi a ce duk ayi wai nayi ayyuka ba a kai wani wuri ba kuma wani ya zo ya ce shi ma bashin zai sake nema ya dauka ya dora kai
da yawan yan kasa na ganin maganar takatakar shugaban kasa a wannan karan fata ta riga ta haifar da bangaranci sai dai kuma duk da haka tsohon dan jarida kuma tsohon dan siyasa Alhaji Muhammadu Rabi'u Bako ya ce ya kamata a bambance tsakanin demokradiya da ganganci yana mai cewa batu na zabe kawai kowa fitowa yake fadi manufofi a mai ruwan kurku amma babu wata magana ta kudanci koko arewaci
eh mun yadda yan kudanci su fito su nema idan jama'an Najeriya sun zabi ɗaya daga cikin su ai babu laifi amma ba wai a ce ala dole lokacin su ne yanzu su yi ba babu wannan tsari
kuna so da ƴan arewa da ƴan kudu duka kowa ya fito ya nema
kowa ya fito ya nema
amma me ya faru a baya ta yadda aka yi irin wannan tsari na karba karba musamman a jam'iyyar PDP wanda kuma ganin Jonathan ne ya gama APC ita ma ta ɗin ɗan takara arewa
a'a ai wannan ba a gota tsarin mulki ba ba a ce wai karba karba bane yanzu misali APDP sun ce kowa ya fito ya zo ya nema su kuma APC suna kokarin su janyo Goodluck ya zo yayi da shirinsu to wannan ni ba zan ce wani abu da yawa a game da shi ba amma ina ganin wanda mutumin da kuka soka kuka ce bai iya ba shi yanzu kuke nema ku kawo ku ce ya zo ya mulkin Najeriya kuma za a sake jabe ta tini
tini ma dai wannan tangadin tunkuɗe juna akan maganar nuna bambanci ta sa wata kungiya ta fara bin ƴan ƙasar da ke kallon wannan magana ta bangaranci da niyyar ganin tayi zawarci har ma shugaban kungiyar mai suna One Nigeria a turance kwamar Muhammad Salih Hassan na cewa ya kamata a gaya wa ƴan Najeriya cewa a dunkule guri guda babu wata maganar bangaranci
ba za mu iya gina ƙasa akan magana na bangaranci da bambancin addini da wasu abubuwa ba da shauransu kuma mu rika daukan su kaman cewa waɗannan abubuwan su ne za su nuna mana alƙiblan abin da za mu yi wannan ba daidai ba ne a yi demokradiya kaman yanda take a zaɓi cancantacce dan takara wanda aka ga ya cancanta aka ga ya dace sai a zabe shi kaman yanda a wancan lokaci aka zabi NKA Abiola daga Kudu kin ga abin da ya kamata kenan saboda a lokacin wannan zabe ne na mutane su suka zaba
shigen irin wannan manufa ta dunkulewar Najeriya kuma aka hangi wata kungiya mai suna Nigerian Agenda a turance na ga ƴan Najeriya cewa ya zama wajibi a sauya sabon salon jagoranci har ma shugaban kungiyar da tsohon commissioner ne a jihar Adamawa Malam Ahmad Sajo na sanadar duniya cewa yanzu dai kungiyar ta lura talakan kasan ne ke cikin kunci da wulakanci
mu da agendar mu Najeriya ce ba ko bangare ta ba ko kuma wani sashi na Najeriya ba
me kuke son cimmawa
babban abinda muke son ƴan Najeriya su fahimta shine irin maganganu da ake yi na wajen neman shugabanci muna son mutane su mai da hankali kan abinda zai sauyawa kasan na akala tafiyarta ta yadda za a samu shugabanci mai inganci yadda za a samu kasa kuma wadda albarkatu da ke cikinta ƴan kasan ne za su ci moriyar wannan albarkatu
kamar ba ku gamsu da yadda al'amura ke tsaya ba a matakin shugabanci a kasa kenan
ba mu gamsu ba kuma babban abin da ba mu gamsu da shi ba shine shugabanni sun fi mai da hankali akan hakokinsu na shugabanci abinda su zai
dogare su a su shugabanni amma ba su mai da hankali bisa hakokin talakawa. To in ana bukatan talaka ya dan hakura ya danne damuwarsa dan a samu ci gaba, to shugabanni ma su hakura su danne damuwarsu, amma su shugabanni su samu nasu 100% talaka kuma su ce masa ya hakuri.
Wani zai ji ba waiwai musamman wanda ya san Ahmad Sajo a gwamnati a jihar Adamawa zai ci a ya aka bai iya dabba kashi bane lokacin da yake cikin gwamnati.
Eh to wallahi tabbas mun yi daidai gurgudun abinda Allah ya yarda mu mun yi kuma ba za a fasa yi ba.
Da alamu dai duk da irin kwakwazo da kwarmatan da wasu 'yan ƙasa ke yi cewa a hankada takarar shugaban ƙasa zuwa kudanci, wasu 'yan arewacin Najeriya na ci gaba da nanata sha'awar ganin sun fito don taka takarar shugaban ƙasar da suka ce magana ake ta adalci. Tsohon gwamnan jihar Zamfara da dan Masane mai ci zuwa yanzu karo na uku sanata Sani Ahmad Yariman Bakura na cikin waɗanda ke ganin idan aka ba su dama za su kawo talakan Najeriya sassauci. Yana mai cewa shi tunuma ya riga ya gane manya-manyan cututtukan Najeriya su ne daga talauci sai jahilci.
Na lura da cewa matsalar Najeriya guda biyu ce wadda kuma har yanzu ba dauki wani mataki da ya dace a shawakanta ba. Ta farko ita ce talauci, na biyu shine jahilci. Idan ka lura duk abin da yake da madan adam a yau shine talauci, wanda yake shi talaucin ma addinin muna ya kawo kafici, mutuna ya kafice ma Allah akan talauci. Wani lokaci kaga to ana kama mutane a kai su daji a nifansa, yanzu an kai ga za a kai hari a gari a kashe mutane a kwashi wasu, to wannan ba komai bane jahilci ne da talauci. Domin idan akwai talauci komai ana yi, sannan jahilci nan na addini ne da na boko. Domin ba mai ilimin addini wanda ya san Allah subhanahu wataala, ka san akwai wuta akwai aljanna, sannan ka je ka dauki makami ka ce za ka kashe wani. Don haka sai gwamnati ta tashi sai ta haito da tsari wanda za ta fitar da al'umma cikin talauci. Wannan shi ne kamata a sa gaba, domin idan sun yi ta talauci sai ka zo ka ba wani kanwani ya maka titi tun daga Abuja har Kano, daga Kano har Sokoto har Maiduguri, amma ba zai yi ba sai an yaki da talauci da jahilci insha Allah.
To duk da kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu sallama sai mun ƙara leka kwanakin da suka rage wa masu shugabanci, domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 472 ne ga dukkanin waɗanda suke ganin sun yi dafifin dafe murafin iko su yi sallamar sakin kujerin albashi sa je su sake sabon fatauci. Kuma madadin dukkanin wa suka taimaka wajen tabbatar da tattaro muryoyin da kan ji a cikin wannan shiri don tabbatar sun yi kyakkyawan jakadanci, musamman ma dai Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kanawa da kuma Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tarayya Abuja da suka tattaro muryoyi don tabbatar da mun yi adalci. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
Da wannan kuma muka zo ga zango na ƙarshe a cikin shirin namu, wato labarai amma a takaice.
Mai bayar da shawara ga ƙasar Amurka kan harkokin tsaro Jack Sullivan ya yi Allah wadai da wani yunkuri da 'yan tawayen hudi masu sabon goyon bayan ƙasar Iran suka yi na kai hari da jirgin yaƙi mara matuƙi kan filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Afha da ke Saudiya. Sannan ya ce ƙasashen ƙawance za su sa ƙafar wando guda da 'yan tawayen. Mutane 12 sun samu raunuka a filin jirgin saman daga baraguzai bayan da na'urorin tsaron sararin sama suka cafko jirgin jiya Alhamis. Duk da nanatawa da ƙasar China mai masaukin baƙi ta yi cewa kar ƙasashe su shigar da harkokin siyasa a wasan Olympic na lokacin hunturu na shekara ta 2022, China na amfani da wannan wasan wajen yada manufofinta na siyasa a cewar masu lura da al'amura. Alal misali sun yi nuni da zaɓar wani soja da ya samu raunuka a wata musayar wuta da sojojin India a matsayin mai riƙe da fitilar gasar, da kuma bayyanar wani ɗan ƙaramar ƙabilar nan ta Wiga mai fama a lokacin bikin kunna fitilar gabanin buɗe gasar. Ƙasar Rasha ta fara wani gagarumin atisayen soji na tsawon kwanaki 10 a ƙasar Belarus jiya Alhamis, sannan ta girke wasu jiragen ruwa na yaƙi guda 6 a tashar jirgin ruwan tekun Bahar Aswad.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, wato ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, ƙarfe 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da ya hada shirin. Ni Hanifa Kabir Isa nake cewa mutara a shirin namu na hantsi, idan Allah ya kai mu.